بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يكحد أمو أيو الهميس شيدا قوتان صفر شكرات هدوة ابن أربعين بقوي واندي دا تلاتين دا قوتان جولاي دوية دا شرين بير ميلادية. أنا مجلس هنا من كتاب التوحيد na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muna cikin babi na babu man jahada shay'a min al-asma'i wa sifat, babi dake magana akan hukuncin wanda ya wato musanta wani abu daga cikin sunayen Allah Ta'ala da sifofinsa. Malaki wa qawli Allah Ta'ala wa hum yakfuruna bir-rahman. Wa fi sahih al-Bukhari qala Ali hadith an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه؟ ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل كما أن بيان يا قباتا وانا بابي أمانا يا كل شيء سودة يا مكانا أكان تيوادوان دوات سكا مسانتا أبن دو بنجي دي يسن يا مكان سنسونا وكما سكو فنسا سكا تبتا أتكين قرآني فهما حديثي إنك تتجي تسوما يندبا سدواني واتو باسدوان وصيا ينجدا أمبا كافريبا kuma wannan aiki nasu aiki na kafirai mushrikai. Allah Ta'ala yake cewa hukum yakfuruna bir-rahman, suna wato kafirce ma sunan Ubangiji ar-rahman. Wannan kamar yadda muka faɗa sauran malamai da suka yi magana, wannan kafirai ne Qurayshawa suke cewa suke aibata ma aiki sallallahu alaihi wasallam, saboda yanda yake yawan kiran wato Allah Ta'ala da sunan ar-rahman. أو تعالى على تعالك سواء إذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن ما كشيء سيما أو تعالى تعالى من رحمة سجدة سجدة وما الرحمن واي ونم الرحمن وانا باوي إنكار نسكي إنكار سنر الرحمن إني باوي إنكار شيء بسنبه وانا هذا إنكار لسم الله تعالى الرحمن لا إنكار للمسمى بس أنا إنكاري نوى تشي أسلم يسونم بس أنا دا ما يسني درتي وا الله تعالى شيء هذا تشيس الله سني درتي وا الله تعالى شيء هذا تشيس ما سني دا الله هو سنا الله تعالى أما أبن تسكي ما بذل الله وتباع هذا شيء سكي بس إذا قلنا شيء شيني وتو دون سوى نار الرحمن كمان أبوك شيء وانا حديث لين ده تبعت حديث لا لك شيء صحيحيني حديث المسور ابن مخرمة لشيل مروان ابن الحكم توا سين قريشة وسين ما بذل الله وتباع a lokacin da suka aiko Suhail ibn Amr a lokacin sulhu Hudaybiyya a zuwa kullu sulhu, sai Allah Ta'ala sai manzo Allah ya sa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim, sai shi wato jakara na su kafiran suka ce amma arrahman fa wallahi ma adri ma huwa, yace amma arrahman fa wallahi ma adri ma huwa, yace ni je sunan arrahman ni ban san wannan sunan ba. Mun yi magana cewa ya zo ta ruwa ya yi cewa wato suna yi manzo Allah wannan ba'a din ne saboda wato Musailimatul Kadzdzab wannan wanda yayi da'awan annabta din nan ya sanya maka sa rahman. A wata riwaya kamar sayyidina Sa'id ibn Jubair yake fada, yace la na'rifu illa rahman al-imam, la na'rifu illa rahman al-imam, wa musawwan rahman basir rahman al-imam, wancin annabin ƙarya da yake da awancewa annabi ne shi. Wannan ya zo ta wasu hanyoyi, amma dai ajwadul asanid da ake da shi shine wanda Imam Abu Dawud da shi da Abdurrazzaq ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf suke rawaitowa a matsayin magana na Sa'id ibn Jubair. Wannan magana ta Sa'id ibn Jubair amma bata kai zuwa ga Abdullahi ibn Abbas ba, kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna. Ruwayan zuwa ga Abdullahi ibn Abbas wallahi akwai rauni. A nan idan mun lura abin da suke wannan inkari da suke yi na wato sunan Ar-Rahman wannan inkari na mukabara inna Ar-Rahman wani abu ne da su larabawa ai suna amfani da shi ko a waƙoƙin su a baya in an je a duba At-Tabari da tashi sai ya kawo a waƙe-waƙen su abin da ke cewa suna faɗa Ar-Rahman cewa wa ma sha Ar-Rahman ya'tilu wa yuflihu abin da ubangiji ya ga dama yana yi to kaga wa ma sha Ar-Rahman haka suka faɗa saboda haka suna amfani da fasal Ar-Rahman din to me yasa suke mazala wannan wato kayan bayan suke cewa musulmi da wannan Ar-Rahman waye wannan Ar-Rahman saboda wato mukabara wannan shine mukabara wato tsabar wato kifai ya zama ma abinda suka saba jin sa ba za a yi amfani da shi suka saba idan su doka suke ganin ma to kawai za su tafi da hankalin mutane zuwa ga wancan wanda ke da ya dauke da wannan suna din to wannan kaga abinda suka yi ko da zaka ce akwai tawili a ciki a bakon mukabara ce wata girman kai ne tsaba tana san mazala shi ga wanda yake nufi to da haka shi Allah ta'ala ya ce yakfuruna bir rahmat sun kafirce ma wato Allah ta'ala mai rahama sun kafirce ma wannan suna din na Ar-Rahman amma kaga ba su kafirce ma Ar-Rahim ba ko kuma a wasu rayu sun ce an kafirce ma Ar-Rahim din amma kuma sauran sunayen ubangiji ba su kafirce musu ba akwai Al-Aziz akwai Al-Wahhab da zaka same su suna faɗa ire-iren waɗannan sunaye sanan kuma banda Allahumma wanda dama wannan shine a'rafu ma'ani wa cikin sunayen ubangiji sun fi yawa to a nan malam ya kawo wannan ayan ne saboda ya nuna maka cewa duk wanda aka same shi an kawo sunan Allah ta'ala da ya tabbata a Qur'ani ko sunna ko kuma aka samu wani sufofi da suka tabbata daga cikin sufofin ubangiji ko da sifa ce zatiya akwai sufofin ubangiji zatiya wanda sifa ce da zatinsa ubangiji ya ce maka yana gani siffan gani ubangiji ya ce maka yana ji siffan ji ubangiji ya ce maka yana da hannu wannan sifa ce da yake zatinsa wannan duk sifa ce na zatiya to akwai kuma sifa fi'iliya kuma wanda su wannan wato sifofi na aikinsa ubangiji ya ce yana saukowa ubangiji a ce yana da ya jare ta al'arshin sa ubangiji a ce ran tashar kiyama lokacin da ya shanya bayi suka gaji zai zo waja rabbuka wal malaku safan safa wala alaka sifatu fi'l sifofi ne na aiki da ubangiji ke yi to anan malam abin sai kawo wannan saboda inda maka cewa mutukar ana samu wato an kawo maka wato wani abin da ke sunan ubangiji ne ko aikin sa ka kuma ka share wannan to wannan abin da kake aikatawa ba ka da magabata shi kafirai kuma wannan aikin naka yana cin karo da wato gayan wato asalin tauhidi asalin tauhidi ba kamal tauhidi ba nace asalin tauhidi yanzu kana mutum ya inkari ba shi da aka ce waja rabbuka wal malaku safa safa ce shi ba wani waja babu shi istawa ala al'arsh ar-rahman istawa ala al'arsh kace babu wani ar-rahman istawa ala al'arsh shi bai da to kaga wannan akana inkarin ma'ana aiki ne baki da kana inkarin wannan ayan baki to ne hada inkari li asli juhud li asl al tauhid kana share wannan asalin wannan tauhidi din mun yi magana a wancan zaman muka ce juhudi da ake samu ba yana yi za ku samu ilimi ne juhud mutum ya inkari wani abin da yazo ya tabbata cikin qur'ani ko sunna ilimi ne ake samu ba yake ba Allah ta'ala ko dai akwai juhud inkari wata tabi juhudi wato musantawa ne mutum zai yi da ya musanta ya ce shi bai da ba ya ce babu a ce a akwai a ce ai mazala da Allah ta'ala da ya ce yana sakowa sirrin dai na karshe mazala ne fada a cikin hadisi ya ce shi babu sai akan ta mishi hadisin ya gane ya ce to yanzu kana tuhuma cewa mazala bai fada ba ce a shi kawai ko ma mazala ya fada shi bai da ba kamar yanda zaka ji wasu daga ciki wato masu tarar da ka yayin da aka zo zai ce to ni wannan hadisin in wani ne ya ruwaito an ce ni bai da ba ƙarya yake in aka ce waye ne ya yi to zai ce kai yaki har aka zo wajen manzo Allah sai in aka zo shi da aka zo wajen manzo Allah sai dan yi magana dai shi ma dai ƙarya ne zai ya faɗa dai a hakika ne amma dai me dai faɗa ya ce in ƙarya yake ba shi har ba Allah ta'ala ki ya ga musu to shi dai ba aka haka ya kawai ba to kaga irin wannan ai kai ba ya ce mutum a ga maka abin da kai ubangiji ne baka taba ganin sa ba duk abin da za a yi sai dai a baka labarin sa to labari ko ubangiji dai ya toshi sai abin da ya zo maka daga sama sai abin da ubangiji yayi wahayi ko kai imani da duk labarin da aka gaya maka ka amshi wato koi rolin tafi baki daya ko kuma ka karbi hukunce-hukuncen haila da azumi da tsarki da waye ka ce kuma za ka yarda da abin da ubangiji baka labari ba ka kai imani da ubangiji da tafi ka kuma ka fice wani bangare shi yasa wannan wato ba karamin matsala ne zai jami imanin mutum ba Allah ta'ala ya faɗa abu ka kuma ka ce kai baka yarda ba to wannan idan aka samu juhudin da musantawa da mutum yayi mutuntawa bane na inkari mutakabbir wato ya ce shi mai maya da bane karyatawa yake yi karyatawa tsarara to wannan mutum ya fahimci da shi a ce wadannan Allah ta'ala ga sunan ar-rahman ar-rahim al-aziz al-wahhab yace shi mai jaddada wannan sunayen ba duka ba tawili ba su sunan ne bai da ba to kaga wannan mutum ya fahimci da shi baki da wannan shine abin da suke cewa in ya zama juhudi ne inkarin mata kafiri haka zalika idan yayin mata wani tawili tawili wanda yake tawili ne wanda yake asandare wanda wani mai hankali bai da karba ba akwai da ga yayin wani tawili kawai wannan tawilin kuwa shawa abu ne sai ne cewa wato rahman yamma din da suke ta magana suke dangata mashi da musulunci kaza sun san wani ƙarya yake kuma sun san cewa a kafin ma shi kace a haifa musulunci kaza suna fara lafzin ar-rahman amma me yasa suke manzo Allah wannan iya saboda shi ar-rahman saboda su lagata ma'aiki su nuna mishi iyakansa to kaga yazo da mukabara suke yi wannan tawil da suka zo da shi cewa su la na'rifu illa ar-rahman da mama wannan ba zai afa da su komai ba ko da sai tawili saboda wannan tawilin da bai ke da banza ba dukkan ba eh kamar mutum ne aka yi magana aka ce ai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole sai imai da shi ce to ai shi ba yanzu ya zo ya ci da ma'aikin ba da ya ga ma'aikin da ya imai da shi kaga wannan tawili ne ba tawili kirki ba ko kuma yace shi ya tabbatar ma'aiki Allah ta'ala shi ya aiko shi in ka duba za ka lalle gaskiya yake faɗa amma shi ba malami bane da aka shi da karbi musulunci kawai ta ka tawilin banza yake kawo kuma saboda duk wannan in ya shiga inda ya yi imani da Qur'ani din to inda ya yi imani da Qur'ani da sunna zai ga wato inda Allah ta'ala yake magana ya aiko manzon Allah ta'ala zuwa ga mutane baki da bal ya yi magana ba ya aiko su ma ga daukacin aljanna mutane kabi ayya ala rabbika ma tukadziban ya yi magana cewa ya aiko su ga daukacin wato aljanna mutane to me yasa kuma zaka imani ba kaga wannan tawilin ne tawilin na banza wanda mutum zai karba ba yanzu a yi a karbe mushi haka to wannan shine juhudu inkari wa takdir ko kuma au bi ta'wilin bari wani tawili da yazo da shi wanda hankali ba zai karba ba to wannan duka malamai suka ce wanda yayi irin wannan to lalle ya ga ka fahimci musulunci to sai kuma ya zama abin da suka ce cewa ya fita musulunci saboda ya kai Allah da bazarsa Allah ya ce kaza ne shi ko ce ba kaza ne ba kaga dole a samu daya a ciki dole an da ya ce wanda ya ce akwai wanda ya ce babu to dole a cikin sa a samu mai gaskiya a samu mai ƙarya to tunda kai ka ce kai kai kike da gaskiya shi wani wanda ubangiji ya kai baka ba gaskiya ne ba to kaga magana duk wani imani da kai da awakun babu shi yanzu ka Allah kafin shi ta to akwai kuma jibrul ta'wili yin wanda yake tawili mutum ya sa yayi ba inkarin da yake yi musantawa da yake yi jihud ya tawili abin da yasa ya mishi min dalalin wa safi ra'i abin da ya jawo shine wato wautar tunani kawai wasu abubuwa ne ya kawo wanda yake ya hararo a cikin ya kiyasi ya buga wa ubangiji misali ubangiji ko ba a buga mashi misali ya buga wa ubangiji misali wanda ba daidai ba misali aka zo sai istawa sai ce eh ai wannan istawa din ba wai ana saba ka gane wannan sufa ce ta aikin ba ana san kawai ka nuna maka wato girman mulki ubangiji da istawa to kaga wannan aishi ba mu na zalilin Allah da biyayi kai ubangiji da ya halice ka ya halice tunanin ka ya halice wayanka ya halice maka yaran da zaka yi da shi yana sai ce istawla sai bai ce istawla ya ce istawa kai kuma zaka mishi lauya ka gyara mishi ka ce ubangiji yayi akwai lam da ya share yana sai bari ka gyara mishi istawa istawla kaga wannan akwai buwan ladabi to amma tare da haka daga bayan wanda suka fara kawo wannan sun kawo sun shimfida musu wasu abatsin da yawa wasu munanan tunani da maganganu a kai wanda har ya sa wasu ba su gane ba suka ce ai suka ce istawa kaga ne zama kamar ubangiji yayi aiki na yana yin aiki kenan aiki wanda yake wato mufdafai ya mahal duke yi to kuma wannan abu ya ce da ubangiji ba wannan abu ya na jini abu ne na jini da tsoka ce yawo kawai kace ubangiji ya da yace ya zama kuwa kaga wannan yace zama sai hankali ke tashi shi kenan sai ce ashi ba zai da ba bare tawili ko kuma sa na nuzul irin wannan yace akwai abin da ake magana shine ubangiji ka kake karba maka addu'a amma magana nuzul can dare ne nan wato inda ake dare wata wani wata kuma rana ne yana cewa ubangiji yana da tsoro yana sakowa kaga wannan bai karaita ubangiji ba bai karaita manzon Allah ba sai dai yayi tawili ya dauki wato maganar Allah tare da manzon sa ba akan wato mafuskantar maganar ba yanzu wannan abin da ya shi kuma sahibu bid'a ake kira shi juhudin da yayi juhudu bid'ati wannan juhudi ne ba da ikari wata tabi ba juhudi ne yayi na wato bid'a shi din kansa idan wato kuwa al-yaqiniya wato yaqini ya shiga cikin zuciyarsa yayi cewa wannan abin da muke kawowa na bidoyin nan Allah ta'ala ya ce yana da kaza mun kareta muna kawo su tawili irin wannan din tawili istawa ya ce istawla idan kowa ya kiniya suka yawa a zuciyarsa ya tabbatar cewa shi ƙarya yake yi shi ya san ba gaskiya yake faɗa ba amma sai ya israri yayin girman kai fa asarra wa takabbara to shi a wannan koda mu a gani na ido mu mutane in ya mutu za mu ce musulmi ya mutu in dai ubangiji ya tabbatar cewa hujjar ta riga ta gama zaurewa a zuciyarsa ya tabbatar ƙarya yake yi amma ya doge akan wannan ba kuma dan ya san da zalunci yake ba kawai ya tabbatar ƙarya yake cikin dokiya da kafirai yake yi to a wajen ubangiji wannan koda ya mutu a ganin irin mu musulmi ne shi ko to ubangiji a wajen sa shi kafiri ne kuma aka tafi ubangiji ba zai mushi hisabi hisabi na musulmai ba saboda me saboda shi wannan kuwa al-yaqiniya ta tabbata a zuciyarsa amma ya cigaba da inkari da ganga wannan kaga yayi irin na wata sifira wannan kenan ila iya kare shi bai fito na fito da addinin ba amma dai ya cigaba da jin cewa a zuciyarsa shi ba gaskiya yake faɗa ba siya yanzu yana yin wani abu ya neman mabiya ko wani abu kaga wannan yana da hatsari hatsarin da sai kwaye da gaske ana iya samun wato kaga mutum ya mutu mu musulmi wato musulmi a gani na ido kuma duk zai mushi hukunci hukunci na musulmi mu mushi wanka mu mushi komi amma a wajen ubangiji saboda akwai abin da ya binne a zuciya na kafirci kuma kafiri ne kamar da kuma ake iya samun kuma mutum wanda yake a shi wanda ba cika samu ba saboda ubangiji bai cika wato sanya bayan Allah zama sun wato sun kuskure ma wani musulmi ne ko wani ba musulmi bane ba amma kalilan ana iya samu wani lokaci kaga a hukunci na jama'a da suka abinda suka sani wani kafiri ne ashe kuma ko ku sani ba ubangiji ya riga ya karama shi da imani da musulunci sai an je dan tashin kiyama sai ya sanar shi cewa wani nan da ya mutu a kafiri to musulmi ne kamar wa kamar Najashi kamar Najashi Najashi kun ga ya karɓi musulunci amma bai iya hijiran ma bai iya yi ba mutanen sa ba su iya yi ba su sani ba kuma da ya mutu kuma aka dinga duk wannan bikin bukukuwa da aka yi ai an masa amma manzo Allah ta yarda da haka Allah ta ya sanar shi tun da akwai manzo tare da mu a lokacin tare da su a lokacin sai ya gaya mishi wa Najashi ya rasu a jiya mishi sallah kaga wannan sai an je kiyama ubangiji zai kara jin da masa imanin sa saboda abun ba wai yanka shakku ne ba kawai a ce mutum ya mutu musulmi to sai ka ce wala kitabu zai to kuma ka ce Allah ya ji kansa Allah ya karbi bakwancin sa wannan shi ne mafi alheri amma baka zuwa ka ce lalle wannan in kai ba wai ka san shi ne sani na yaqini ba ka ce kai lalle wato ka ce ba shi rantsuwa ka ce wani ya mutu mumuni eh misali abin da ya bayyana muku kenan za ku ce mushi mumuni muslim wato tahsimin ba mu tahsimin ba a kyautata mushi da to saboda ubangiji kuma bai cika wato sanya mumunai ya zama zata su ba bai kyau ba duk yayin da mumunai suka zata cewa wani mutum yake za ka to kuma ko a jira ira ka za ka amma dai inda aka fusa inda ake samun tarayyi shine ana iya samu kuma wani wanda yake shi a wajen ubangiji kafirin ne amma kuma wanda din ya boye ma mutane sai an je dan tashin kiyama kuma ubangiji sai ya banka da shi Allah ya kyauta so daga munasaban dai wannan aya shine wato mu fahimci cewa shari'a ko dai babi ne na akhbar labari da ubangiji ke bayarwa labari ya gaya mana dan mu gaskata ko kuma hukunce hukunce mas'alolin al-khabariyya akwai al-masail al-khabariyya mas'alolin da ubangiji ke bada labari wanda su abin da ake bukata shine mutum ya gaskata ya yi imani ya sallama ya yi yaqini ya kuma karba hannu bi abin da aka gaya mishi kare ce kai ake yi wannan shi ake al-masail al-khabariyya al-ilmiyya ana kira wannan lokaci kashi malamin sun kira shi al-masail al-ilmiyya wannan lokaci shi al-masail al-khabariyya wannan duk sunansu ɗaya ne zaka ga galibi ba wai su ake kake aiki ba a abin da ake so an ce maka akwai tashin kiyama an ce Allah ta'ala yana da suna kaza an ce Allah ta'ala yayi kaza ko ya aikata kaza kawai ka imani kai imani ka gaskata to wannan shine babu wani lokaci zaka masa malamin sa kira shi aqida aqida saboda ka kudurci shi a cikin zuciya cewa a wannan gaskiya abu to akwai kuma al-masail al-amaliyya kuma su kuma shi masail al-ilmiyya shi wannan lokaci zaka ji malamin sa kira tauhid al-ma'rifa wal ithbat abin da ake so shine ka gani ka sani kuma ka tabbatar da shi ka ce eh tabbas ubangiji ya ce yana da kaza ya da kaza na yadda to wannan shi al-masail al-ilmiyya ko al-masail al-khabariyya ko tauhid al-ma'rifa wal ithbat da kuma tauhid al-qasd wa talab ko kuma al-masail al-amaliyya shi wannan shine ake son bawa ya aikata shine yayin da zaka aikata kai abin ka da bawa ka aikin ka aikata kuma ka san ka ikhlasin ma ubangiji wato ka tsanta wa ubangiji wannan aiki da zama baka yi masa gaba da ba to wannan galibi wannan kitabu to idan muke karantawa zai tafi ibada din galibi tafi da ibada za ka ga wasu aikata aikace na istighfari da tsoro da waye sai a ga maka ya za ka yi ba ubangiji ka ta salin alif wannan ana lokaci ana kishi tauhidi amma wata ana kishi aqida duk da wani lokaci ana kira ana cewa aqida da tagiri kuma akan abu daya amma dai aqida galibi ya fi magana akan al-masail al-ilmiyya al-khabariyya shi ko tauhidi Allah ya fi magana akan tawhidul ibada duka dai zaka fada din babu matsala kai insha Allah saboda haka anan malaje kawo mana wannan saboda mu fahimci cewa duk abin da ubangiji ya kawo mana ko dai ɗayan bin ne ko dai abin da in an fada za mu ce ayi gaskiya ko kuma in an fada an ce ga hukuncin kaza ne hukuncin aure hukuncin zamantakewa za mu je mu aikata shi inda Allah ta'ala ya fada to Allah ta'ala sai ta rasa wata aya ce wata matakal mata rabbika sirqan wa adada kalmomin ubangijinka sun cika wajen wato gaskiya da adalci duk abin da ubangiji ya fada zaka same shi gaskiya ne duk abin da kuma ya hukunci zaka samu hukunci na adalci ne to duk wanda aka samu kuma yayi inkarin wato sunan ubangiji ko sifansa to kaga ya karaita ubangiji ya fada ce maka gaskiya ba kai kuma kace wata matakal mata rabbika sirqan ya ce ina da kaza ce kai ba baka da shi to kaga wannan karaitawa ne to shi sai alaiki sai ya ga maka cewa to duk wanda kuma ubangiji ya ce mai yana da kaza ya ce bai da shi to wallahi ya kafirta in ya zama yana inkarin sunan ne baki daya in kuma yana tawili to kuma tawili sai zama wannan bid'a ce kuma shi ma bai nesa da kafircin ba in bai wato kafa ba malaki wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari qala ali ibn ali ibn abi talib ya ce hadithun nas bima ya'rifu in za ku yi ma mutane zance ku yi musu zance da abin da za su gane za su fahimta aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu so kuke karaita Allah ta'ala da manzansa kar ku je ku faɗa musu ilimin da ya wuce ilimin su wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Ubaydullah ibn Musa daga Ma'ruf ibn Kharrubuf daga Abu Bufail Amir ibn Wathir daga Ali ibn Abi Talib hadisi ingantacce banda Ali ibn Abi Talib da aka samu wasu daga cikin sahabbai irin su Ibn Mas'ud sun faɗi wannan magana su ma Imam Muslim ya fara cikin muqaddimah littafin sa ta hanyar Ibn Shihab daga Ubaydullah daga Ibn Mas'ud yake cewa ma anta muhaddithun qawman hadithan la tablughuhu qawluhu illa kana li ba'dihi fitna wato ba za ka yi ma labarta ba wasu mutane wata magana ba wanda hankalinsu ba za su iya gane wannan maganar ba sai ya zama fitina a wajen su wani zai ce yayi imani wani ce bai imani ba wani zai gaza ta wani ce ƙarya ki saboda haka in za a yi a wajen ka ne mai da'awa ko mai tarbiya za ka yi ka fara wato kawo wani abin da zai zama jama'a su fi karɓa a farko al'amari ka kawo sabon al'amari ka fara kawo musu wani abin da ban bata koyi ne a wajen su ko ba saba da shi ba me yasa ba ya kawo wannan wato hadisi a wannan babu abin da ya kawo shi tabbata ina maka cewa daga cikin abin da yasa zaka ga mutane amma mutane suna inkari sunayen ubangiji da sufofinsa shine wato wasu mutane masu da'awa kawai sai su fara dako abin da basu gama sanin su ba akwai sunayen ubangiji da sufofinsa sai kawai ka je ka fara yada su gaban mutane basu gama fahimtar wannan ma'anar ba kuma wato me muka ka fara gabatar da mataki na farko kafin mataki na goma sai ka fara dako mataki na goma to shi malai kawo maka wannan hadisi na ka fahimta ka ji cewa daga cikin abin da mutane sa mutane ke inkari saboda an samu wasu sufaha wawaye da sunan malanta ko da sunan tarbiya suna zuwa suna dauko wannan sufofi na ubangiji ko sunayensa su labarta mutane su ba tare da sun yi bayani ba ina wajen karatu ne irin wannan aka faɗa wannan babu ne amma ka zo ka labarta mutane labarai wanda yake a cikin sa da wani zai zuwa wani tambaya yace wai taya ubangiji ya daidaita wannan wai zaman da muke irin wannan zaman da ake cewa ubangiji ya daidaita ko ko ya ce yi kaga wannan wani abu ne wanda yake sai yana bukata sai wanda yake hankali ka fara gaya mishi ji da gani da ilimi ba da ya san wannan kafin a je wajen maganar daidaita to daidaita wani abu ne da sai ayi mishi bayani sannan zai gane to shine annabi malai kawo wannan cewa a fara yin abin da jama'a su fahimta akan duk abin da shafi ubangiji ka fara maganar tsarkin ubangiji ka fara maganar kamalansa ka fara maganar wadatar ubangiji ka fara maganar yalwar ilminsa ka fara maganar adalcinsa ka fara maganar ganinsa da jinsa da ire-iren waɗannan abubuwa da kowa ya san ba zai yi a ce akwai wani wanda ake bauta wanda bai da wani sufofin ba in dai wato ubangiji ne kamalalle da ake bauta to dole a same shi da sufofin sai ka fara faɗan wannan kafin a je al-masail as-sifat adh-dhatiyya ko al-fi'liyya galibi al-sifat al-fi'liyya shike suke fara bin waɗannan sifat wanda suke na al-ma'ani wato sifat al-ma'ani shine wanda zaka ga mu a in ka kwanta mu da yan adam ba za ka iya raba mu da raba mu da sufan ba yanzu ba za ka iya raba mai ilimi da sufansa ta ilimi ba sufa ce wanda take ta miƙu da mai ilimin wannan shi ake da sifat al-ma'ani za ka mai qawaidi ya kawo su guda bakwai as-sami'u al-basiru al-alimu da sauransu so waɗannan su ne ake da sifat al-ma'ani to a fara da su kafin a je kuma wasu sufofi da ubangiji kuma yake ba da labarin wani aiki da yake yi dirita ka da arshi sakowa kaga wannan sai an yi bayani kuma sai ka zo ka mushi bayani cewa laita ka mutu da shay sai ka mushi bayanin lami walami kullu kufuwan ahad sai ka yi mushi bayanin hal ta'lamu lahu sabiya sai ka ga wannan aya sai zai gane amma farko al'amari zai iya samun matsala to kuma an gama sifatul fi'liya kuma sai a je kuma sifatul zatiyya wanda suke a zahiri akwai wani abin da yake ya dan kamanta shi da dan adam me wannan shine a kabara ce ubangiji da hannu tare ya da hannu to zaka in ka ce wai ubangiji da ya da hannu a wurin wazi haka da jahilai yan kauye ne wanda su san tsarki ba aka ga ka jawo mutane mai aiki kuma sai ka ta bayani kuma ba gane ba ka kawo abin da za a aka saba sifat in ma'alim misali a fara da su in an gama je sifat alfi'liya ubangiji yana aiki kowa ko da mutum ya ce shi istiwa'i bai da shi ba amma da akwai wani aiki da ubangiji ke yi da shi sai a ce mutum ka je ka yi da ubangiji da halitta halitta ba aiki ba ce halitta akwai bangaren sifati da zati jalala zuwa ga zatin ubangiji amma shi ne al-khallaqul alim wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma kuma aiki da ubangiji ke yi na halitta babu wani halitta da ubangiji ya yi sai ta da farko ta da ƙarshe saboda a cikin aikace aikace suka wanda muka sha fada akwai allahi da asabiq akwai wanda yake wani na riga wani zuwa idan halitta mu da yayi sai da lokacin da lokacin halitta mu ya sanai halitta to wannan aikin da ka sani ubangiji ya yi kaga wannan sifa ce tafi'i ta aikin sa to in ya yi da wannan sifa tafi'i din kuma to dole kuma ka yaje da wannan kuma sifa ta istiwa'i dan abu da yake suma to kaga yanzu sai ka fara mishi da abu ne ya yadda to in ka gaba da sifa ta fi'il kuma sifa ta aiki sai ka je kuma sifa ta zatiyya wanda take zahirinta wanda wasu malamai ke tabbata shafi'i ah to wannan shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce magana da hadisi akwai hadisin sura hadisin sura ba zan kawo hadisin baki daya ba amma dai saboda adadin ma ina ganin ba lokacin da aka kawo hadisin bane in ma zo lokaci aka tattauna kan maganar hadisin wataƙila ma wani akwai hadisin sura abinda yake magana kawai shine kamata ubangiji idan saboda karaba dan adam da yayi sai yayi dan adam da wasu sukofi nasa wanda a suna kawai ba a kamanni ba a suna dan adam ya da wannan sukofin wanda ubangiji shi bayar da shi wannan kuma abu ne in kana so ka gane kawai ka dauko maganar ji da gani da ilimi dan adam ya sifata da jinsa da ganinsa da ilimi daidai da shi ubangiji kuma ya daidaita kuma da jinsa da ganinsa da mafi fadin yalwar ma'ana kai kuma ma'ana da kai sifata da shi na wannan ma'anonin tsugakku ne to haka zalika ubangiji kuma ya daidaita ya kuma faɗi cewa kuma yayi dan adam ido wannan abu ne ido asalin ne kowa ya san wannan yayi magana cewa yayi dan adam da hannu biyu ko ubangiji ya faɗa cewa kuma shi ma da hannu biyu ma man'aka an tasjuda ma khalaqtu bi yadayya haka ya mushi tafniya ya faɗa hannun ma ce da biyu to kaga wannan abubuwa me yasa ubangiji ya faɗa da irin wannan yayi da ya sharafa shi yayi da ya girma dan adam akan sauran halittu baki daya amma hannun ubangiji da hannun Allah da hannun dan adam da hannun Allah ta'ala iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane saboda da baya ya riga ya kawo wannan ka'ida ta hal ta'lamu lahu samia ka san wannan kaga dai shi walam yakul lahu kufuwan ahad ba wai wanda yake irin ubangiji laita ka mithlu shay wa huwa sami'ul basir ce babu wani tamka ga ubangiji amma kuma yana ji yana gani kaga ya ce babu tamka ga dai shi amma kuma sai yana ji yana gani dan kuma yana ji yana gani yana dai ina maka cewa jin da ganin ba iri ɗaya bane daban-daban ne saboda haka wannan shine zahir abin da shi hadisin sura yake nuna mana hadisin sura ce an halci dan adam Allah ta'ala ya halci dan adam ala su akan su a bisa suran sa dan sura ba ana magana wai kamar dan adam kamar dan adam kamar Allah ta'ala ba kamar yadda wasu masu mummunan tunani suke nema su faɗa haka haka zalika hadisi na madankama as-saq qawli wannan yanzu a ce as-sahihaini hadisi ne tabbatacce hadisi Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne mai tsawo aka faɗa ka hadisin an-nuzul saukowa wannan wasu daga cikin malamai wato sun yi magana akan waɗannan wannan hadisai in ba waje na koyarwa ba in dai wa'azi na tirmi za a yi a hauduro irin dinan gizala ko wani abin wannan ba wai ka tara ja in ta yi masu ilimi masu hataran gaske ba kar ka je ka dauko wani abin da za a tsaya ana shan wahala wajen fafasawa wani ya ce shi bai gane ba kansa ma ciwo yake wallahi sai ka dauko wani abin da za su gane kaka fara da abin da ke ba za su gane ba wasu daga cikin malamai sun yi inkari akan fita da ire-iren waɗannan hadisai suka ga wannan fita da ire-iren waɗannan hadisai wato sabanin fiqh ne ba daidai ba Jidda da yawa daga cikin malamai suna cewa dan an faɗi hadisan a cikin bainar jama'a ba kuskure aka yi ba, wannan shine maganar aktharus salah, suka ce wannan in an faɗa wannan ba daidai ba kuskure aka yi ba. Ibn Taymiyya da su manyan malamai ko akan wannan gaba wanda yayi sharhin wannan littafi na kitabu tauhid a Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ya magana cewa dan in aka ce wai za a daina faɗan ayoyi na sifofin Ubangiji ko sunayensa kawai saboda ana gudun kai amawa wasi si kawaye sai ba su gane ba. Ido amma kuma ayoyin Qur'ani kusan kashi nawa ne, kusan kashi uku kashi ɗaya duk ayoyin su faɗin ne. To yana kai za ka ce in aka zo ayata za ka sanar da ba zai yiwu ba. To amma wasu daga cikin magabata akwai ruwaya daga Imam Malik da ake da ita ya nuna cewa shi ba daidai ne a daga karanta hadisai irin wannan ba, na cewa Ubangiji yana da hadisin sura musamman da kuma hadisin annuzul da hadisin as-saq, saq shine mu yanyama. Yace shi ba daidai ne ba saboda ka a sami kuskure. Imam Malik a ruwaito ta hanyoyi mabambanta, al-Uqayli ibn Abdul Barr sai aka kawo ruwayoyin shi kansa, da wasu daga cikin malamai aka kawo aka ce wa Imam Malik wato ga Ibn Ajlan, Muhammad Ibn Ajlan yana ruwaito ruwaya daga Abu Sinat Abdullah ibn Taqwan daga wato Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz daga Abu Huraira cewa Allah ta'ala ya halicci dan adam a suransa. To sai Imam Malik yake cewa yace ba fa jiri daga fadin wannan hadisin ba, aka ce masa to amma dan Qasim da su Asbagh da su Isa al-Qazzaz da su da yawa daga cikin al-Imam Malik sun ruwaito wannan ruwaya. Sai yake cewa to amma ana ruwaito wannan ruwaya, kai za ka ruwaito ta amma ana ruwaitowa, sai ce wai waye ke ruwaito wannan ruwaya. Sai aka ce abinda wanda ke ruwaito shine Muhammad ibn Adlan, Muhammad ibn Adlan babban Maliki ne shi ma, kuma ya ma dan daren Malik. Sai Imam Malik aka ce ya ce lam yakun ya'rifu Ibn Adlan hadhihi al-ashya, yace a Ibn Adlan shi bai san wadannan abubuwan ba, wato yana da daina shi. Wa lam yakun aliman, yace ba kuma malami ne shakundin ba wanda ake koyi da su. To wannan magana ce tsakanin malamai da malami, Ibn Adlan babban malami ne ba kuma hadisi ne sahihi in ya ruwaito, amma Imam Malik kaga yana dan zungudan sa yana cewa lam yakun aliman, a wata ruwaya ya ce lam yakun al-qurra, ya zama daga cikin manyan malamai shakundum na Madinan ba, sai ya dan zungure shi. Shi ma kuma Abu Sinat sai Imam Malik yana ruwaya daga wajensa, sai ya dan zungure shi saboda kawo irin waɗannan ruwayoyi. Saka malamai suka yi Imam Malik raddi akan wannan maganar da ya yi. Imam Ibn Taymiyya, Imam Adh-Dhahabi da yawa daga cikin malamai suka yi raddin wannan maganar da ya yi. Na farko dai suka ce maganarka da kake cewa Ibn Ajlan shi ya yi wata wannan hadisi saboda shi lam yakun aliman, bai zama malami ba. To kuma akwai wanda da yawa su malamai da kuma sun ruwaito wasu mafi kamantan kai, in ji Adh-Dhahabi yake cewa da shi Ibn Taymiyya suke cewa to ai na farko dai wanda suke ruwaito wannan ruwayoyi akwai Abdullah ibn Abbas fi habrul umma al-habrul bahr, akwai Abu Huraira, akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As, akwai Abu Sa'id al-Khudri da sauran manyan malamai da suke ruwaitowa cewa irin wannan hadisai ga su ana faɗan su gaban mutane ko ba wani ke da gidan kankani ya ce dan me kuke faɗan wannan hadisai, saboda kuma ayu Qur'ani duk take ki suke faɗa irin wannan abubuwa. Ubangiji ga ya tabbatar maka sa liman qalaqtu bi yadayya, ya tabbatar maka wannan hadisi, ya laka ido wannan hadisi to ka Ar-Rahman 'ala al-'Arsh istawa, dole ka faɗa wannan ayoyin ko dole ka fasara shi. To na kai da irin wannan suka ce to kaga wanda suka fika ilimi su faɗa Imam Malik. Sannan suka ce kuma in kuma wato maganar tabi'ai kake yi irin su Abu Sinat da sun rawaito da wanda suka fi su ma sun rawaito irin wannan hadisai wanda su malaman kare ma kai Malik. In kuma kai kana maganar mai kai ma tabakanta atba'u tabi'ina, to in haddan hadisai kake kafafa da shi in tabi yake cewa to akwai at-tauri kuma ya fi ka sanin hadisan nan kai Malik shi ya ruwaito yana ruwaitowa. Akwai Ibn Uyayna tsare kun kare ko suna kasa da kai kadan su ruwaito ire-iren waɗannan ruwayoyi. Akwai Al-Layth ibn Sa'd zuban kare a wajen karatu, Imam Shafi'i ɗalibin ka ya ba ce Al-Layth ya fi ka ilimi, ya fi ka ilimin fiqh. Wannan kuma malamin ke faɗa wannan magana ba wai ne ya zake faɗa Imam Malik wannan magana ba. Ina son in gaya muku cewa kowa da ɗaukar maganar sa sai ma'aiki. Maganar da yayin guda hadisin da Ibn Adlan kun ga abin da ya jamu Imam Malik bai jamu shi ko yi ba sai to nasi yi ni shi ma. Aka ce wane ya karba kai da me ba za ka karba ba. Wane ya fi ka ya karba. A kauri ya fi ka da hadisai. Al-Layth ibn Sa'd a wajen fiqh ya fi ka kakkabuwa a ilimin fiqh. Dan haka Imam Shafi'i ya faɗa kai da me ba za ka karba ba. Shi yasa suka ce to kaga wannan ba za a bi ta haka ba. Sannan kuma suka ce wannan hadisin sura da yake Imam Malik ya magana. ba shi kada Ibn Adlan ya ruwaito ba ya ruwaito daga Abu Ziyad ba akwai su At-Tawri sun yi mushum tabi'a su Ibn Uyayna su Al-Lat ibn Sa'd sun ruwaito sannan kuma banda shi banda ta wannan hanyar kuma akwai hanyar da Hammad ibn Yahya Al-Audi can mutanen Basra sun ruwaito daga Qatada daga Abu Ayyub Al-Ghafari Abu Ayyub Al-Maraghi Al-Azdi Al-Atiki kuma wani babban malami ne kasan masar tabiya da wato daga Abu Hurairah wato ba ma ruwaya ce daga Arabs kadai ba da kan ruwaya ce da sananniya an santa wannan cewa khalaqallahu adama ana surati tulu sitina dira'a wato ruwaya ce sananniya aka santa saboda haka abin da yake mafi inganci in aka zo irin wannan hadisan a kar dai ya zama wato shi sune abin da zaka bar zaka mai da su hadisin sa'a abin da zaka tattauna akai koyaushe akan yara wadan bana muke banda su fahimta ba ko wanda hankalin su ya riga ya tun dade sun shekare za su fahimci karatu ba to ba ba ka kawo su ire iren wannan sai ka kawo su abinda kowa ya sani kowa ya sallama haka zalika hadisi as-saq tabbatar ma ubangiji da bakin kyama wasu abu wani abu ne da yazo a cikin sahihai cewa Allah ta'ala akwai wajen fasaran wannan aya yau ya kusa an saqi wa yad'una ila sujudi fala yastati'u Allah ta'ala haka ya faɗa cewa yukshafu an saqi akwai ruwaya da ake shi ga Abdullahi ibn Abbas cewa yayin magana cewa idan wato tsari wannan ibn tabiya kace to ai kaga asaka na wace sakun lahi ba abinda kawai fasara me ake rubuta asaka wajen shine kawai hadisi Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa wannan ayar abinda ubangiji ke magana yake nufi shine lokacin da ubangiji ya zo da ta dace da irin zuwan sa dan tashi al-kiyama za a ce kowa ya tafi wajen ababen mutunsa sai musulmai su sai su bazu kun mai bautan gumaka da wadiri za su to a nuna musu cewa su wannan wanda suke bauta wato gajiyayyu ne sai mumune su zauna sai kuma munafikan cikin su su ma su zauna tsammanin su yanda suke yi ma munafikai shashatau a duniya to su ma kuma haka a nan za su yi a lahira a cewa kun jira sai su ce su Allah ta'ala suke jira Allah ta'ala kuma sai a lokacin kuma sai ya bayyanar da wani bangare na zatinsa wannan shi ne ake kira shi bakin kyama in aka zo sai a ce da kowa ya sujjada shikenan ba da kai ba sai sujjada ba mu'mini sai su sujjada wannan kaga ai zo a cikin sahihai ne ba da gaskiya ba wannan hadisi ba illa iyaka dai ba zai zama wani abin da zai zama za ka je kai labata ma wanda ba za su fahimta ba sai ka bari an zo kan gaba na koyarwa sai ka karanta sai kuma kai bayani mai kyau wanda hankali ko bai tashi ba haka zalika magana na wato sakkowansa wato tulutun dai na karshe dai mu mai zaka ga ma an saba da kowa ya ji ya mishi hankalin shi baya tashi da tan wato bid'a yayi mana yawa malaman bid'a su ne suke mazawa malaman mu haka saboda da an fara wannan magana sai ya ji tsima cikin shi ya tashi saboda haka wato malamai da yawa suna fadan waɗannan ruwayoyi ko ba sa jin koyi da aka samu kamar da muka ce tabanan duk sun roto wannan hadisan tabi'ai sun ruwaito su At-Tawri su Ibn Uyayna su Abu Sinat atba'u tabi'ina su At-Tawri sun ruwaito sannan kuma idan ka zo tun lokacin da baka su Al-Basri Imam Malik ko Ibn Jarir Ar-Ru'asi ya kawo irin wannan hadisai ya taba kawowa kamar da Abdullahi ibn Imam Ahmad a cikin As-Sunnah ya kawo hadisai irin wannan na sifofin ubangiji da aiki sai wani yace shi hankalin shi ya tashi shi wallahi sai ga shi ya tashi yace to wallahi ya kore shi daga majalisar shi ba za ka ji hadisai na ba to kaga su inda magabata suke wanda yace ba zai karba duka ba ita shi yayi imani da ayoyin haila da tsarki da azumi amma bai imani da ayoyin istiwa'i ba kai su ayoyin istiwa'i ba ayoyin hannu ayoyin maganar ubangiji wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbu yace shi bai dafa da ba ko wani kana to kaga yanzu wannan sai magabata su za ka sake jin duk abin da zabi ke faɗa da ilimi ba wannan alauki ibn jarir ar-ru'asi haka yayi haka wanda yawa da sai malamai suke yi saboda haka wannan shi abin da yafi dacewa da sunna ba wai a ce wai in gurgurma za a faɗi wannan hadisai ba tabbas in ya zama wato wannan ya zama dalili zai sa akwai ilimi baki daya wannan ba shi ne makasuri Imam Malik ba ya kawai amma Imam Malik ta kawo fasara Imam Malik ko da shi ko wannan sa babu wanda taba cewa an zo wannan hadisin wa daga koyi su kamar da wasu ke kokarin fasarawa yan baya a cikin Maliki haka sai kokarin cewa Malik ya ce ba daga koyi wannan hadisin shi ba bai ce a daga koyi ko wannan hadisin da yake yi inkarin Ibn Adlan magana yayi maganar bayyanawa a gaban mutane me yasa ke aka bayyana ita shi bai zama malami mai tarbiyya ba ka kai abin da malami ya faɗa kina kuma maganar sa da gurin ba za ka ce ba wai ba gaskiya ce ba saboda kamar yadda muka wato muka faɗa yanzu in ka zo ka fara kawo magana wannan hannun ka za ka yi ta ma wa zai gane ko sura sai kai bayani sai mun wanda muka bayani za ka gani saboda kan mutun ya zama wato dari'a ce ne ya rinka sa mutane zama suna hankali suna fahimta ba daidai ba wannan ba mai cewa yayi wato abinda akai daidai akai ko ba malik amma a gane shi ba cewa yayi duk ayoyi sifofin ubangiji a jira fada ba bai fada ka ba a shi kashi ai an furo wato ruwayi daga wajen sa wannan wannan mukaddima da kuma risala yayi a ce mukaddima sa da ta risala ai dan maganar malikin ce in ka je kalma zaka ji cewa duk wannan maganar malik ce duka duk an rawaito daga malik cewa Allah yana sama Allah yana duk an rawaito ya kuma yi ta ka Allah shi da an rawaito daga imam malik ruwayoyin da yawa suna dan imam asali ibni imam ahmad ibn hanbal da shi da wani sa rawaito ta hanyar baban shi ta hanyar wato wannan abdullahi ibn nafi abdullahi ibn nafi asali yake rawaitowa daga wato imam malik ibn anas malik ya ce Allahu fis sama Allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makan ilmun sa na ko ina to kaga maganar wannan kai maganar malik ne malik ba ya tabbatar cewa ilmun man fi sama ai ya tabbatar ba wala ba saka malik ba zai ce wai a daina karanta ayoyin da suke tabbatar da fawqiyya na ubangiji ci karantar ubangiji a sama daukaka sa da sauransu ba da kuma cewa ubangiji ya ce ba zai ki fada wannan fatoyin ba duk yana fada to amma dai shi abin da yake magana shine kara mai da wannan ya zama wato a bashi hannun mutane wanda ba su da fikihu ya zama ba sa yin wata tartibul awlawiyyat suna jeranta abin da ya kamata a fara jerantawa za ka fara gaya mutane ya gami labari gami da ubangiji ka fara gaya musu santata shi da bauta ka fara gaya musu sunan shi na Allah ka fara gaya musu sunan sa na Ar-Rabb ya halci kowa da komai in zaka fada aiki ka fara fadan aikin da kowa ya yarda da halitta sannan sai ka fara kawo musu wani abu na baki ba ko abubuwa saboda ka fara fadan abubuwa wanda suke sifatul ma'ani ne as-sam'u al-basaru al-ilmu al-hayat da kuma daukakan sa ulumun sa al-aliyyu al-azim sai ka kawo wasu bofi wanda suke na wato aikin sa kamar al-istiwa an-nuzul da sauransu sannan kuma ka kawo tafasil na zatin sa shine na al-yadaini ar-rijlaini as-saq as-sura kafafuwa sa da sauransu ubangiji ya tabbatar da wannan ta ba wannan zama shine mataki na karshe kun ga mataki guda uku na muka fada saboda a kiyaye matakin farko zaka fadi sunayen ubangiji da kuma wato sifofin sa da al-ma'ani wanda kowa ya ji da wannan ilimi wato ji da gani ire-iren wannan sifofi as-sami'u al-alim wannan sifofi kowa ya da shi to zaka fara koyarwa ka fara gaya mutane wannan in wato duk wannan sun fahimta sai kuma a fara dan gusawa kadan sai a fara gaya musu kuma sifat al-fi'liyah sifofin sa na aiki ai a cikin sifofin aiki akwai da kowa ya tafi shine halitta aiki ne to wannan zama shine mashigarka yayin da zaka koyar da mutane sannan sai a fara tawa kuma banda shi ko ubangiji kuma yana yawan wani aiki akwai wani zuwa da zai yi na tashar kiyama bai riga ya zo ba sai kiyama ta yi wajen arabu kal balaku safar safa ka ji da wannan na yaji da wannan to kuma banda wannan akwai istiwa'i thumma sawa ala al'arsh da tan da ya halta bai yi ta kal ashi sai bayan ya gama halta sun bai da kashi a kwana shida sai ce thumma sawa ala al'arsh thumma wannan tadullu ala lafazi da yadullu ala tarahi da kuma wato cewa aikin ya jinkirta banda wannan kuma in ka gama kuma sai ka kawo kuma wato bangare na wato tafasil na zatin sa kace ubangiji yana ce yana da aliyadi yana da hannu ubangiji ya ce yana da ido ubangiji ya ce yana gani ubangiji ya ce yana da wato kafa ya tabbatar ba kansa da kafa hadisi ya tabbata hadisi Abdullahi ibn Mas'ud cewa zai ce ma wuta za ta hadama ta ce ita wato mutanen bai ishe ta ba sai ubangiji ya sanya kafansa a samanta zai ta ji wuya ta ce qat ya isa wannan ya tabbata ba wanda sai ce wannan hadisin ba zai tabbatar shi ba ya riga ya tabbata haka manzo Allah ya faɗa talaka ar-rijlaini ma ya tabbata talaka as-saq hadisi Abu Sa'id al-Khudri yana ce as-sahihaini shi ma wannan ya tabbata to wannan ya zama shine karshen abin da zaka faɗa ka fara buga musu misalai akan sifatul ma'ani sannan ka zo sifat al-fi'liya sannan kuma ka zo kuma tafasil na zat bangaren sura hadisin as-saq hadisi na ar-rijlain da waye da sauransu al-yadain da sauransu duk wannan in ka fada sai ka kowa ya gane amma kar ka je ka fara dauko wanda yake as-saq din ko ar-rijlain kafin basu gama gane shi as-sam'u al-basaru ba kaga an shiga wani haisa bai sa wanda ba daidai ba Allah ta'ala ya kyauta to wannan shine maganar irin waɗannan wasu malamai suke kiran waɗannan sifofi na ubangiji mutashabihai wanda suke wai a murde ba a gane su to kaga wannan kuma mutashabihai ne ba Allah ta'ala zai kawo mana ayoyi da yake wasu ne kawai su gane wasu ma su gane ba zai yi ba ai kaɗan ne aka ce wato a ce ayoyin Qur'ani wanda shi ma saboda jarabawa ubangiji ya kawo wanda yake suna buƙatar malamai su za su iya cewa wannan amma galibin abin da aka kawo to dan adam in dai yana kan dabi'arsa ba wanne yaje ya wato ya kawo masa ba ko tunani ba to zaka samu zai iya fahimtar duk wani sunan ubangiji aka gaya masa duk sunan ubangiji aka gaya masa zai iya ganewa wannan a dabi'ar adam zai iya ganewa in ka ga wani bai gane ba to kawai ya fushi dabi'arsa ne wani ne zai ce masa ai dan adam to ai jini kenan jini tsoka da jini kenan wannan tsoka da jini shi ke zama yanzu ku ce ubangiji yayi kaza to duk wannan ba shi yake magana ba ai sai a ce maka dadu kake magana ba wannan ba in kuma kana maganar kafa ne da kai da kafanka da kafan giwa da kafan kiya shi duk ba daya ne ba da zuciyarka da zuciyar kiya shi duk ba daya ne ba to kai dan ma nan ubangiji da ban yake kawai shi kenan wanda ya banci wannan shi kenan wato yayi makansa wato abin nan gidan dogo ya riga yayi makansa ya magance makansa wannan matsala din insha Allah ta'ala saboda haka wannan shine mazhabin Malik a nan a fahimce ta mazhabin Malik ba yana magana dungunungun wa addini labata wa mutane hadisi na sifofin Allah ta'ala ne ba shi dai yana cewa kar ka je kai tsaye ne ka kawo wata siffa wannan mutane a lokacin in ka faɗa ba zai lashi iya su fahimci wato wannan wato bayanin tafasil na ma'anar wannan abu da kake faɗa ba amma ba yana wai in ka yi lema shi ne ba zaka ga wasu daga cikin wato su ƴan shi'a za ka suna cewa wasu ayyukan za a koyi kawai kai za ku gani ku masu yin shi'a sai ta kiya kawai kaga wannan ayyukan munafunci ne kuma wannan babu wannan ayyukan ba sa ko abin da malikai baya ne cewa baya samu ayyukan rika koyi ba addinin babu dogma a ciki wai ka ce wai akwai wani abin da kawai sai dai kawai a faɗa ku gani ba za a gane ba a kun abin da aka gaya maka za ka gane sai dai ka ɗimoki amma aka maka bayani za ka gane kuma kowanne idan gaba ya zo zaka samu wato za a iya maka wannan bayanin kware da gaske kuma wannan baya nuna babban habu sadidi ke da babban falasifa ko mutakallimun wanda zan zaka ga suna yin wasanni da ayoyin Allah ta'ala zaka ga wasu ayoyin Allah ta'ala sun sa musu wato jallayi ba shi da suna wasanni da su suna cewa wannan abu duk ba haka suke ba kamar ana maganan wato yanda ubangiji zai tada mata ce zaka ga su mutakallimun ba mutakallimun falasifa zaka ga sun zo sun dauki wannan ayoyi da ubangiji ke cewa zai tada mata tun baki da sai su kawo wasu abatun da yawa wasu banna iri su ce yanzu da yake cewa zai tada mata tun nan zai tada mata ce ne da jikinsa ko ku a to amma dai ubangiji ma zai yi tada mata ce da jikinsa to ai matsalin yanzu idan ya riga ya mutu shi yanzu ya riga ya rikide ya zama takin wani ya riga ya rikide ya cikin masaran wani ya riga ya rikide cikin bakin wani ya riga ya rikide cikin madinin wani ya kaga yanzu abun ya zama dan bakin zakai kuma to wane zai tayarwa a ciki malam na 20 koko na 19 koko na 11 yanzu za a iya tayarwa sai an ce a tayarwa da abu da yake zai ci to sai da ubangiji tayarwa na ruhi kawai alhashr ruhani ba alhashr jismani ba kaga wannan atala'um ibn nusus kokarin wasani da wasani da na sun shari'a to irin wannan abubuwan haka sai su to amma idan ka ji abin da sa ayoyin Qur'ani da ke magana cewa za a tara dan adam da jikinsa baki daya wannan wayo aka maka kai ne kai su magi ne wato baka da zubin tunani sai aka sai a ga maka wasu magana da zaka gane kawai amma asali ga ayin da ubangiji ke magana to in kaga wannan kaga su sai su dauke hujja da irin sai wannan magana Imam Malik cewa da irin wannan hadisi na Sa'id ibn Abdul Hadith an nazi ma ya'rifu cewa ai wai saboda ubangiji ya ce ku yi magana da za su gane to na ko kuma gane za ku yi ku ba hasil khas bane da haka dan me za ku zo wannan wato Ibn Shal Hafid yake cewa wai a ce wai Allah ta'ala ba zai tayar da batattu da jikunan su ba al yaqbil khawas wannan shi ya cancanta ma wato mutanen da suka fi zafin ilimi to kaga yanzu wannan abin da suke magana shine wai duk waɗannan ayoyi sai da aka yi musu saboda ku gane amma da hakikali ubangiji ma ba gaskiya yake faɗa ba to kaga wannan ba shine da gaskiya al'amari ba haka zalika su bayan masu magana hakika muhammadiyya cewa duk wannan hadisin da muka dukkan mu nan mun samu asali daga ma'aiki har annabi Adamu har kowa shine farko halitta sai su kawo tabbatar su su kawo cewa kowa kuwa Allah ya da sai da sauransu da sauransu kaga irin wannan abubuwan aka magana su ce amma ba ka kuje ku faɗa ma wanda suke su an kange su kaga duk kayan kan nagu su ai wannan ayoyi ubangiji ya san da su amma kuma ya san ya wasu ke bace ya gane haka to wannan duk baya cikin abin da yake wato Qur'ani addini da zai zama wato an ce wai kaka labata mutane ayoyi saboda wai wani ba zai gane ba saboda hakikanin ba hakikanin gaskiya bane duk abin da ka ubangiji ya faɗa maka hakikanin gaskiya kenan illa iya ka dai magana na tarbiyya to a fara gaya wa mutum tarbiyya na kusa kafin na nisa ba da baka zo ka fara gaya mutum sallan wuturi kafin bayan gafara ne da iya ba duk wannan ba daidai ne ba akwai maganar da na ga wani yana yi cewa wai akwai ilimin da ake boyewa ba a fara addinin musulunci za ku ga irin shi ne za ka suna kawo maganar iyayen maki da sauransu suna cewa kar a fara kana wannan duk ba daidai ne yanzu misali ana zaman lafiya ba kaga kawo wasu abubuwa wanda suke mutane wani zai iya zama fitina wajen sa wani ya ce ma bai da hadisin ba in ya ce bai da hadisin ba bai da manzon Allah ya faɗa ba ko manzon Allah ya faɗa ma bai da ba kaga wannan imanin sa ya jijjiga to dan kaga kiya su ahli sunna arhamul khalqi lil khalqi suna yi rahama mutane rahama sai kai musu rahama kai ba musu kafiya zo amma fa munafunci ya kuma mu zo wajen nan gashi ana karantawa ku ce zamu halalci ba wannan ba fa daidai ne ba duk wanda kuga ya ka kowaye shi bai dace ba ba da azo in ayan da haka take alqur'ani ko sunna kuma kace wai kawai haka nan kawai to ai wannan mu je gaba sai aje to dan me za a je gaba in dai ma mahalata karatun su ne dai tun farko asali aka fara zuwa da wannan kafin tidin tidin ba wasu baki ne ba to me zai saka tsallake ku ba babu wani abu da za mu ga koyi ba mu addini ba sai da ka ba magana ce da ce mun koyi wani abu dai wasu bai suna faɗan wannan magana ba kuma haka addini yake ba za ka ga hawtawa ya bai wani wanda daga cikin su zaka je yana magana cewa wai ai har ma an taba samu Umar da Khaffaf ya taba wato jin wani yana kanta a masa wata walla sai ya mushi dukan ya ce wai so yake matsala wai wannan irin wannan abu ma kanta a masa ma wai da ma kamata ma wai a sallah din ma a daina kantawa to ya nace ya kanta a masa wasu ya je mushi dukan ya so yake matsala habaci to a ciki akwai zargi ma'aiki sallah tsara cewa a masa wata walla kaga kamar zargi ubangiji yake masa saboda haka ire-iren wannan akwai abin da za ka ga shi abin da kike sai ya kai zuwa gare shi shine wato ire-iren waɗannan abubuwa irin waɗannan ayoyi irin waɗannan hadisai irin waɗannan in dai ba so ba kake kace ma aiki ba ko ka awa jin abatan su mu kuma mu cewa muke addinin musulunci ba abin da aka ce aboye shi ko mi cewa aka ai bayani wa anzala ilaka dhikra litubayyana lin-nasi ma nazala ilayhi wa la'allahum tafakkarun cewa aka ai bayani mazalan kuma zo yi bayani kuma sai ka ce mu wai a ga wannan ba bimi nasiha ba sai haka babu abin da zai zama wato shi kashi wannan labarin ba ma gaskiya ne ba labari shi wanda ke faɗa wannan magana yana daga ta kanshi da cewa yana fahimta wasu abubuwa na hadisi da ba zan mamaki yayin da yake sa zuciya kuma ya kawo wasu abubuwa kawai ta faɗa abin sa babu isnadi babu komai ka kawo magana ka danga ta Umar a masa wata wallahi ya halta faɗa babu aya ne aya rawani a cikin hadisi a cikin ayoyin Qur'ani wanda ba akwai aya ma da taimaka matsala wato barazana na azaba ba a ne karantawa ne baka an karanta ba dai karantawa ba sai laka babu abin da yake zama wato zamu goye shi a cikin addinin musulunci mala yace warawa Abdurrazzaq an Ma'mar Abdurrazzaq As-Sanani ya far a cikin al-musannaf dinsa an Ma'mar daga Ma'far ibn Rashid al-Yamani Ali ibn Abbas daga Abdullah ibn Ali ibn Tawus daga Abdullah ibn Tawus an Nabi daga babansa Tawus ibn Kaysan an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا يا ذا وني متبي يا اي وني كنكمي يا اي وني كركروا لوكين دجي وني حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم غامي ده مزال صلى في الصفات غامي ده صفات الله تعالى استنكارا لذلك وينا يي انكاري yana musu ta cewa dan me za a fara wannan hadisi ne faqala sai Abdullah ibn Abbas yace ma faraqu haula me ya ja wadannan mutane suke jin wannan suke wannan tsoran ne me ya ja musu wannan tsoran yace bin riqatan inda muhkamihi suna jin wato rika suna jin wato natsuwa da jin cewa sun gamsu da imani lokacin da aka ta wasu ayoyi wanda suke a fili suke wa ya halikuna inda mutashabi kuma azamu kuma suna halaka kuma yayin da aka kawo wasu aya wanda ke su ne ba su gane ba ba za su mai da ilimin zuwa ga wanda ya gane ba wannan ko ka ce ma faraqu haula ko ka ce ma faraqa haula wato wannan ayat zai fasa yaba mutum tsakanin dai gaskiya da ƙarya al-muhkama cikin qur'ani su suka fi yawa a cikin ayoyin qur'ani har a cikin sunan shari'a ba zaka samu abin da zama wato a bayyane kowa ya fahimce shi to su kuma al-mutashabi din ubangiji ya kawo ne da manufa da hikima ubangiji yayi magana cewa wa kalimatu al-qa'ila maryam wa ruhun min wala wala lafazin wa ruhun min wasu suka bace a wannan lafzi na ruhun min wasu suka ce ana magana ruhi daga ubangiji suka mai da wani irin min tabi'iyya ai juz'un min Allah ta'ala suka ce to annabi Musa annabi Isa ya zama wani dan Allah ta'ala kenan bangare ne daga cikin sa kai inda kai ma kake wato zaman sardiyan haihuwan danka shi ma ubangiji ya zama ya haifi annabi Isa me ya ja mu saboda ka wannan ayan kadai wanda suka karanta kuma ba su cikin ta fahimtar ta ba alhali mu ahli sunna kuma da sauran mu musulmi cewa ai wadu bin wa nabi ana kata ittida'ul ghaya ana magana yana daga cikin ruhi daga cikin wato rauhanai da ubangiji ya halitta wanda asalin halittarsa daga wajen ubangiji ai mishi ne minnin kaba a ce ne wane daga Kano zuwa Kaduna aka ce daga Kano ana maganar shi bagai na Kano ana wanda asalin inda ya taso to aka ce wa ruhun min wa ruhi je daga Allah ta'ala ana maganar daga ina waye halce shi ya kafa duniya sunna min Allah ta'ala ai huwa khalqu min makhluqat Allah ta'ala to laka akwai mai tsakanin al-fa'il da al-maf'ul akwai ba mai tsakanin shi wanda ya aike shine yake masa kun fayakun al-maf'ul kuma shi ba cikin juz'u min al-fa'il ba cikin wani bangare daga cikin wanda ya halitta da to kaga wannan mutashabihi a wajensu amma mu a wajen mu kamace ma mu mun fahimce ta wannan min ibtida'iyya ce ba tabi'iyya ba eh saboda haka wannan ya daga cikin abin da Sheikh Abdullahi ya fassara yayin wannan maganar cewa dama ubangiji ya sanya wadannan unkul rasul kasu ayoyin da suke kowa an gane su ai sune ummul kitab Allah ta'ala yake cewa shi ya saukar maka da ayoyi ya ayat take huwa allazi anzala alayka alkitaba fi ayatin muhkamatin hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat ita hunna ummul kitab suka fi yawa alqur'anin ma wa ukhra mutashakkadan daga shi wasu daga shi aka samu mutashabihat amma wanda suke su suna da rashin lafiya amma lafiya fi qulubi sai ko fi tafi wannan mata shabaha min ibtigha alfitr ji ibtigha ta'wid kaga wadannan amma ya ja musu ne mun tsawa fitina a cikin abin kasa su ce mu wannan bamu gane mu kaza bamu gane mu kaza bamu gane ba ha wannan she ba yuma ta ayi su fufun baki da zaka samu wasu daga cikin masu kan arabi da ka suka ce ma duk mutashabihai wa mutashabihai sune wato wanda bai amma ba su gane ba wannan ayi ne murdadu ba za ku gane ba gaskiya rahman Allah arshi sawa mu duk ba za ku gane ba mu mu je da karantawa kaza kaza a waje da karanta amma ba kiya wannan ashe ayoyin addinin musulunci babu haka ayoyin sufofi duka mu kamai ne sai dan ba maka bayani ba in kuma akwai abin da kai ba gane ba kai ya zama tashabi kai a wurin ka sai ka je ka samu masu ilimi su maka bayani shikenan suka maka bayani za ka ga wato abin ya tafi daidai sannan kuma malamai suka yi magana cewa daga cikin abin da yake wato lokaci yayi ko dan so mu gama wannan goma to subhanallah mun yi magana cewa daga cikin abin da kuma malamai suka fassara cewa mutane a guji kawo abubuwa wanda suke suna rikikita imanin mutane ko suna kawo tarnaki suna kawo fitina shine mutum ya hujja da nasoshi ba akan ba inda ya kamata ya hujja da su ba akwai wasu abubuwa da zaka gani mutane suna kawowa suna hujja da su a lokacin ba lokacin hujja da su ne ba na kan sha buga wani misali lokacin da wani mutum ya falla wuka zai kashe mutane ko yana kwace ya hana mutane su wuce ka zo kana jawo shi ayoyin rahamar ubangiji ai kaga yanzu wannan ka dauko aya ne ba inda ya cancanta ba shi wannan mutashabihi idan ka zika kawo shi a wajen sai zaka zaka cinna a wajen sa haka zaka kawo wata aya da wanda ke daidai ne amma in ka kawo wannan hadisi a lokacin kuma zai bayu wani azalimi ya samu dama kamar da muka fara wajen zama muka hadisi na uraniyun wannan annabi malik ya ba hajjaj hasan basri ke cewa zaka ga wannan hadisin alhali ka san azalimi ne sai ya samu dama ya kakkashe mutane a tarnake sau da aka su ma wannan ya daga cin abin da wato malamai suka ce ba daidai ba ne mutum ya kawo wasu su na shari'a ya musu hujja ta inda ba ya kawo hujja da su ba saboda kar wasu su samu matsala ba su fahimci abin ba yanzu ku tuna lokacin da aka wani ake ta magana an yafe ba a yafe nan ba lokacin mutuwan shi ba kaji sauransu wannan lokacin me ya yi amfanin kawo shi ma shi ne shi ya fi saboda wani ya bayu wasu hadisan wani ya ce shi ne bayan da ba wani cewa ya yi shi to in dai haka ne kuwa a ce wa ubangiji wa zai yafe mu har wanda ma yake ba to ya zalunci wani ba ai ba adalci shi gaskiya wannan ayin ba zai iya gane su gaskiya shi haka to kaka ayin wannan irin fitina ce to idan ka kare wa mutane imanin su sai ka bari sai yayin da aka zo kaba sai ka bayani yanda ya kamata to balle kuma wannan magana ita kace magana ce ba fida magana ce wacce take ba daidai ba wanda ya faɗi su ba magana ce wanda yake ya faɗa wato da yayi azanci kwarai da gaske ba haka zalika abubuwan da zai kawo wato husuma a cikin al'umma ka kawo wasu ilimuka wanda suke a lokacin ko da dai ne a mutane za su dinga tattaunawa da jahili da wanda ba jahili ba kowa ya tattauna shi ya tsoma bakin sa to wannan duka ya daga cikin mutashabihai da ya kamata kowa ya kamata ya dubda bakin sa ba dai ba dole bari ci ka fada ka bari ci an zo kan gaba wanda yake da wuya cikin ya koya to zuwa makaranta wanda kuma so yake a dinga yadawa a bidiya kawai fara to kaga sai ka bashi da jahilin da zai cinsa ya bashi kamarin ya mutu da kuncin sa ya mutu haka yanda dai muke so mu fita daga cikin wannan babi wannan tubabi zan iya fita ba zamu dakata anan insha Allah malati wala ma sami'at quraish rasulullah yakuru arrahman lokacin da quraishawa suka je manzo Allah yana ambatan sunan Allah ta'ala arrahman an karu zalika suka manzo Allah inkari fa zalallahu fihi mukmin yakfuru birrahman sai ubangiji ya saukar da aya hukum yakful bil rahma sana kafuce masu na Allah ta'ala mai rahma wannan dai ayoyin suna nuna cewa to duk wanda ya inkarin abin da ubangiji ya faɗa ya karyata shi to yanzu wannan yayi wato sakaci da kuma tauhidin sa in ko tawili yayi to ya faɗa cikin bid'a mai girman gaske wanda idan bai wato wasa ba in bai yi da gaske ba to wannan zai kai shi zuwa kafuce shi kansa abin da bakatar dai Allah ya ba mu lada abin da kusa Allah ya fi mana sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh